Gabanin zaman kungiyar kwadugo yau Juma'ar nan don daukar matakin kalubalantar gwamnati kan janye tallafin fetur, jami'an hukumomin gwamnatin na fadar hanyoyin raya tattalin arziki da za su mai gurbin dogaro ga fetur ko rage radadin da tsadar litar fetur din za ta haddasa wa al'umma. Shugaban hukumar kula da hada-hadar kasuwanci ta ruwa Shippers Council, Dr. Hassan Bello ya ce raya cibiyoyin saukewa da ɗibar kayan amfanin gonan manoman Najeriya da sauran kayayyakin kasuwanci don saidawa a ketare zai taimaka ainihin wajen samar da kuɗaɗen shiga ga miliyoyin mutane. Hassan Bello, wanda ke magana kan cibiyar kasuwanci ta Huntuwa, ya ce matsayin irin waɗannan cibiyoyi da hukumar za ta kafa a sassa daban-daban na Najeriya, tamkar tashoshin bakin teku ne na doron ƙasa ga yankunan Najeriya da ba sa bakin tekun Atlantic.
Tattalin arziki shi ne abin da zai dauki hankalin mutane yanzu, a duba ciki a gani abinda jihohi za su yi saboda su rage talauci, su rage rashin aikin yi, sannan su samu kuɗin shiga. Wannan tasha muna son a dinga kawo kaya ko kuma a dauki kaya zuwa wasu tasoshi. Abinda zai kawo shine zai kawo masana'antu. In kai kana da sana'a ba sai ka je Lagos ko Port Harcourt ka in kai order kaya ba, kana iya kawo kaya daga England da Germany a saukar da su. So ita ma tashar jirgi ce, abinda muke kira Inland Port, albarkacin gona. Muna so a sarrafa su a kai su, don yanzu dole a maida hankali kan noma. Shi kuma wanda ke da alhakin yin wannan tasha a kamfanin Alhaji Umar Mutallab, suna nan sun dage, sun samu mutane daga Germany. Da an fara wannan tasha za ka ga kasuwanci ya bunƙasa, tattalin arziki ya bunƙasa.
Dama masana tattalin arziki irin su Yusuf Aliyu Abuja na ganin fara aiwatar da kasafin kuɗi zai iya taimakawa wajen rage kunci a gajeren zango.
Kamar yadda aka zabura aka aminta da shi, to ai maza-maza a fito da kuɗaɗe waɗanda ya shafi abin da ya zai zaburar da tattalin arzikin ƙasar wajen biyan 'yan kwangila a kan kari, wajen samar da abin da zai taimaki noma da wuri, abubuwan da za su taimaki masana'antu da kuma ƙirƙiran aikin yi. To duk abin da aka tsara na samar da aikin yin nan, to ai maza-maza a samar da kuɗaɗen da wuri da abin da ke hannu.
Dr. Hassan Bello na da ƙwarin gwiwar muradun gwamnatin Buhari na kan Turba.
Wannan gwamnati tana aiwatar da abin da ta yi alƙawari ga mutane. In Allah ya so, wannan abin da muka yi za ka ga mu ɗauki kayanmu mu kai ƙasashen waje. Ba kullum wai mu a ce mu shigo da kaya ba, dole mu sa tattalin arzikinmu ya bar dogara daga man fetur.
Na lura cewa rashin yi wa jama'a bayani mai gamsarwa kan janye tallafin da ya zo a bazata shi ke haifar da shakkun ƙaruwar ƙuncin da talakawa ke ciki. Tsohuwar gwamnatin Jonathan Dai da ta rage tallafin mai ta ɓullo da wani shiri na rage raɗaɗi shuwafi, amma saboda illar cin hanci da rashawa, tsohon shugaban hukumar Janar Martin Luther Agwai ya yi murabus da nuna shirin bashi da wani tasiri. In za a tuna, gwamnatin Buhari ta zo ma ta soke shirin. Shin a yanzu za ta ƙirƙiro wani shirin ne na daban da talakawa za su yi ajiyar zuciya? Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.